sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba, 21 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Annada dan margayi Idris Deby ya jagoranci kasar. Samu dan sanda da yayi sanadiyar mutuwar wani bakin fata a Amurka ya ja hankalin duniya. Kana ita kuwa kungiyar kasashen Turai ta fitar da wata sanarwa a yau.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cigaban fashin bakin da Farfesa Buba na mai wayayi akan yadda mutuwar shugaban kasar Chad Idris Deby ka iya shafar yakin da ake yi da yan ta'adda a yankin. Bayan haka za ku ji abin da wasu masu sharhi kan lamuran yau da kullum ke cewa game da kaman da hukumomin tsaro a Najeriya ke yi na waɗanda ake zargi da taimakawa ayyukan ta'addanci a kasar.
Abinda jami'an tsaro suka yi wannan gaskiya ne, kuma abinda ya kamata a yi kenan tuntun. Bayar da za a yi mutane su dauki doka a hannunsu domin suna da hannu da shuni, ko domin su manyan mutane ne a basu su sa kasa a cikin wata matsayi.
Muna tafa da ƙara bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasira Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Majalisar Kolin Sojan Rikon Kwariya ta naɗa ɗan margayi shugaba Idris Deby Into na Chadi a matsayin shugaban rikon kwariya na kasar ta tsakiyar Afirka. Ta zo ne kwana ɗaya bayan an naɗa General Muhammad Idris Deby Into, mai shekaru 37, a matsayin shugaban majalisa na tsawon watanni 18, yayin da sojoji suka sanar da mutuwar mahaifinsa mai shekaru 68 a duniya sakamakon rauni da ya samu yayin ziyarar sojojin kasar a fagen daga. Wata rundunar 'yan tawaye da aka fi sani da Front for Change and Concord ta Chadi, wacce aka fi sani da FAT a takaice, ta tashi daga arewa 'yan kwanakin nan zuwa N'Djamena, babban birnin kasar. Kungiyar tana da mazauni ne a makwabciyar kasar Libya. Kungiyar 'yan tawayen ta fitar da wata sanarwa a jiya Talata, inda ta lashi takobin kwace babban birnin kasar tare da tumbike ɗan margayi Deby. Sanarwar ta ce, "Chadi ba masarauta ba ce, ba za a yi muna mulkin mallaka a ƙasarmu ba." Kwana guda kamun rasuwarsa, an ayyana margayi Deby a matsayin wanda ya lashe zaben ranar 11 ga watan Afrilu a Chadi da kashi 79% na ƙuri'un da aka kada, wanda ya bashi wa'adin mulki na 6. Mafi yawan ƙungiyoyin 'yan adawa sun ƙauracewa zaben, suna masu kokawa akan kame da gwamnatin ta yi da kuma haramta gudanar da taruka ga 'yan adawa. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya bi sahun waɗanda ke bayyana ra'ayin amincewa da hukuncin alƙalan Amurka suka yanke na samun tsohon jami'in 'yan sanda Derek Chauvin da laifi akan mutuwar George Floyd. Johnson ya rubuta a shafinsa na Twitter a jiya Talata cewar, "Na girgiza da mutuwar George Floyd, kuma na yi maraba da wannan hukuncin. Ina taya dangin George Floyd da abokansa alhini a yau." Shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris sun yi wa al'ummar kasar jawabi sa'o'i kaɗan bayan an sanar da hukuncin a jiya Talata. Kuma Harris ta buƙaci Majalisar Dattawa da ta zartar da adalci ga George Floyd a kundin dokar inganta aikin 'yan sanda. "Yau mun samu sa'ida," in ji ta. "Wani kaso na adalci ba shi ne daidaito da adalci ba. Har yanzu dole ne mu sake fasalin tsarin." Biden, wanda ya magana da iyalan Floyd ta wayar tarho bayan hukuncin, ya bayyana tsarin wariyar launin fata a Amurka da tabo a cikin zukatan al'ummarmu. Ya ƙara da cewar hukuncin yau wani ci gaba ne, amma duk da haka yana da wuya, in ji Biden. Amma wannan na iya zama wani babban ci gaba a tafarkin samar da adalci.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Masu fashin baki na ci gaba da nuna alhini dangane da mutuwar shugaban ƙasar Chad Idris Deby Itno, wanda 'yan bindiga suka harbe a fagen daga ranar Talata. A ci gaban hirar da Baba Yakub Makeriyayi da Farfesa Buba na Maiwa na Jami'ar Diop da ke birnin Dakar a ƙasar Senegal, Farfesan ya bayyana yadda mutuwar Deby ka iya shafar yakin da ake yi da 'yan ta'adda a yankin.
Wato mutum ne wanda ya zamanto yana kawo taimako sosai ta fannin rundunar sojan ƙasar Chad su je su yaƙi ta'addanci. To yanzu muna nan muna dibin cewa ko ana fargaba da cewa shi wannan sabon da zai hauko da yake abin dai kamar shi gidan Noman Goje ne, tunda duka dai Alhassan ne da Al-Husaini, tunda aka ce ɗan shi ne ya gaje shi. Takan yiwuwa su ci gaba da kawo irin wannan yunkuri da suke kawowa da wannan taimako da suke kawowa zuwa ga yaƙi da ta'addanci. To amma takan yiwuwa kuma shi wannan sabon ya janye rundunar sojan Chad waɗanda tun da in kuna tune ko 'yan kwanaki baya ba da jimawa ba, wato 200,000 soja 200,000 ita ƙasar Chad ta taimaka a nan cikin ƙasar Niger zuwa iyaka da Burkina Faso da Mali. Kuma kun san can kwanakin baya, watannin baya, irin harin da shi da kanshi Marshal Idris Deby ya kai a cikin kogin Chad. To yanzu muna ganin cewa da shi ƙasar Libya bata zauna da kyau ba, ga shi ƙasar Sudan ba lafiya, ga shi nan ƙasar Niger kullum ana huda rayukan ɗan adam. Nigeria akwai Boko Haram, Kamaru akwai Boko Haram, jamhuriya ta Afirka ta tsakiya ba kwanciyar hankali. Wato Chad ita kanka tana kewaye da ƙasashe waɗanda ya zamanto akwai tashin hankali a cikinsu. To balantana inda su suke kan taimako. Wato shi Idris Deby ya zamanto muna kamar wata garkuwa ce, muna tsoron cewa kamar yadda Muammar al-Gaddafi yake garkuwa a da aka kashe shi sai 'yan sako suka wasu a cikin kasashen namu, muna tsoro muna fargaban da cewa kada rishin shi Idris Deby, in dai wannan bai dauki hanyar shi ba, rishin shi Idris Deby kin ya sa su 'yan ta'adda su ƙara samun ƙarfin gwiwa ta cewa su kai hari da duka kasashen nan namu su tarwa samu. Tun ba mun san da cewa ba a bayan waɗannan 'yan ta'adda akwai kasashe masu hannu da shuni, saboda in ba dan su ba da ba a ta'addanci.
Madalla a gaida Baba Yakub Makeri da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Bayan fitar da allurar rigakafin COVID-19 zuwa ƙasashe 70, ƙasar Sin na shirin fitar da tata nau'in allurar rigakafin shiga cikin ƙasar ta don sauƙaƙa shigar baƙi da kuma baƙi mazauna ƙasar ta China. Da rigakafin da aka kera a ƙasar ta China, Beijing na fatar rigakafin izinin shiga ƙasar zai kyautatawa 'yan kasuwa da ke shige da fice, ciki har da 'yan ƙasar Taiwan da ke kai komo cikin ƙasar don samun ayyukan yi da Beijing ta amince da su. Amma da yawa daga cikin waɗanda suka cancanci shirin suna bayyana damuwarsu da rashin ingancin maganin Sinopharm da na Sinovac. Idan aka kwatanta da nau'in allurar rigakafi da aka yi a wajen ƙasar Sin, kuma suna ji an matsa musu da su yi amfani da allurar rigakafin ƙasar Sin don samun damar shiga cikin ƙasar ta China. Ingancin allurar ta Sinovac ya ɗan zarta kashi 50, yayin da ingancin allura ta Sinopharm ya kai da kashi 79, wanda yake ƙasa sosai da nau'i na allurar Moderna da Pfizer, har ma da rigakafin Sputnik da Rasha ta kera, wanda dukkansu suna kusan sama da kashi 90, a cewar rahoton Bloomberg wanda ya kawo bayanan gwaji daga masu bincike a wajen China. Gwamnatin Japan na shirin ayyana sabuwar dokar taɓaci a biranen Tokyo da Osaka a matsayin martani ga wata sabuwar annobar COVID-19 da ta ɓarke. Jaridan Mainichi ta ruwaito a yau Laraba cewar gwamnan Tokyo Yuriko Koike yana neman kakaba dokar ta baci daga ranar 29 ga watan Afrilu zuwa ranar 9 ga watan Mayu, wanda ya daidai da lokacin hutun jama'a na ƙarshen shekara-shekara na Golden Week.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labaran duniya. Hukumomin tsaro a Najeriya na ci gaba da kaman waɗanda ake zargi da taimakawa ayyukan ta'addanci a ƙasar bayan 'yan kasuwar canji da ke tsare a hannunsu tun kusan watanni uku da suka gabata. Masu sharhi sun ce kaman wani yunkuri ne na daƙile ta'addanci a Najeriya. Ko da yake wasu 'yan kasuwa suna gani ba a yi masa adalci ba. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton daga birnin tarayya Abuja.
Kaman da jami'an tsaro ke yi a yanzu da ya tabo sassan Najeriya da dama da suka kunshi jihohin Lagos, Kaduna, Kano, Adamawa, babban birnin tarayya Abuja da dai sauransu. Kama daga 'yan kasuwa, 'yan canji da masu haƙar ma'adinai, masu sharhi kan lamuran yau da kullun dai sun ce za a iya kallon sabon salon kaman a matsayin yunkurin daƙile harkar ta'addanci a Najeriya. Wani ƙwararre kan harkar tsaro, Air Commodore Jani Gamawa, mai ritaya ya bada lamarin yana mai cewa abin da ya kamata jami'an tsaro su yi kenan tuntuni.
Abinda jami'an tsaro suka yi wannan gaskiya ne, kuma abin da ya kamata a yi kenan tuntuni. Ba yadda za a yi mutane su dauki doka a hannunsu domin suna da hannu da shuni, ko domin su manyan mutane ne a basu su sa kasa a cikin wata matsayi. Saboda haka wannan mutane da aka kama su, abin ya yi daidai, kuma wannan ya tabbatar maka da cewa ba wanda ya fi doka da oda. Da a ce ana hukunta waɗanda suke da hannu a cikin waɗannan abubuwa na cin amanin kasa, da ina tabbatar duk waɗannan abubuwa da ake na rashin tsaro da kidnapping da armed robbery da ba za a yi su ba.
A bangaren shari'a kuma, barista mai nasara Kogo Umar ya yi bayani kan tanadin dokar ƙasa kan wannan batu.
Wato ba karancin dokoki ne muke da su a Najeriya ba. Zuciyar zaki da kuma kwakwalwar kishin ƙasa wanda za a yi amfani da su a riƙa yi hukunta waɗanda suka yi laifi shi ne wanda muke da karanci. Sashe na 1 zuwa na 11 na dokar hana ta'addanci ta Najeriya ta shekara ta 2011 ta yi haramci ga duk irin wannan abu. Duk wani abu da za ka yi, wala Allah ciniki ne ko kuma taimakawa ne na ɗaukar kayan abin nan ko kuma ba su wurin zama ne, duk wani abu da yake da dangantaka da ta'addanci, wannan dokar ta riga ta fito da su balo-balo ta haramta.
Lauyan wasu daga cikin 'yan canji da aka kama a baya, barista Rulwan Idris ya ce
a yanzu dai ba wanda ya sa abin da yake ciki, because the last time da muka kai musu wasiƙa cewa su sake su a kan bail ko su bar su je gida. To mutanen GSS ɗin nan ba su ba mu wata reply ba tun daga lokacin arin. Asala sun su mun sake rubuta musu wata follow up letter, mu yi follow up akan abin da yake ciki, amma har yanzu dai still the same thing. To mun so mu je kotu, amma abin da yake ciki yanzu su kotun suna yajin aiki.
Ɗaya daga cikin shugabanni a kungiyar 'yan canji Alhaji Ibrahim Hala Hassan ya shaida cewa suna goyon bayan gwamnati a yaki da ta'addanci, amma dai a yi musu adalci.
Wallahi kungiyance abun muna goyon ba, amma akwai rashin adalci a ciki. Rashin adalci kuwa shi ne idan abu ne mutum ya yi laifi a Dubai, kuma mu din nan 'yan kasuwa ne, a ko'ina za ka iya kasuwanci da kowa. Ba zai yi don ka yi mu'amala da mutum a Dubai yana transfer Ingila, yana transfer London, yana yin USA, ko'ina yana yi, a ce don ka yi mu'amala da shi ka zama ɓarawo ko ka zama kana ɗaukar ɗawainiyar 'yan ta'adda ba. To kaga wannan ba daidai ba ne, kuma mu roƙon da muke yi shi ne su gwamnatin tun da suka binciki mutanen nan suka neme su suka kama su, yau muna neman wajen wata biyu muke ne. Kaga ba adalci ba ne. In adalci ne za mu ce su gaggauta bincikensu, wanda suke da laifi su kama su, su gurbanar da su gaban kotu, muna tare da su. Amma wanda bai da laifi a sallame sa ya je.
Mutane sama da 400 ne ke hannun hukumar tsaro ta DIA da ke tattara bayanan sirri kan lamuran tsaro, duk da dai babu wani cikakken bayani dangane da laifin da suka aikata ya zuwa yanzu. Halima Abdurrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurrauf da wannan rahoton. Masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don jin shirin mu na gaba.
domin fare wada harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba hasashen dawowar Arewa yadda take ne, gabani da kuma bayan haɗe yankin Arewa da Kudu a 1914, inda sauyi ya fara a shekarun 1980.
Matasa da yawa ne wanda suka yi ilimi. Suna da ilimi a yanzu ba su da aiki, to kuma aikin nan ba za a same shi dare ɗaya ba ko rana ɗaya ba, sai da hankali za a ci gaba da kaɗan-kaɗan za a zo yawanci mutane su samu aikin yi. Rashin samun aikin yi shi yake kawo matasa suna wasu abubuwan da bai kamata ba.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Da kake nufi da ba a zaburi batun da farko, duk wata shawara da abin da ya dace da ake yi kai kasan sarakuna na yi. An kashe sarakuna, an kashe hakimai, an kashe mai gaddai. To wannan ya nuna cewa a sarakuna na hayan suna nan tare da jama'a, kuma suna iyaka ƙoƙarinsu domin ba su guje ma jama'ar ba. Shi ya sa da dama cikinmu suka rasa rayukansu.
Shin in an yi bari akan kwashe du? Tsohon gwamnan Yobe, Sanata Bukar Abba Ibrahim ya duba batun masu son kawo cikas ga haɗin kan ƙasa ne.
Alhamdulillah, yanzu dai muna da jihohi 19 a Arewa. To bayan da za ka yi ka ce 19 da na da guda uku, guda ɗaya, da guda ɗaya ne tak Arewa. Yanzu sun zama jihohi guda 19. Bayan da za a yi a ce abubuwan da ake yi a yanzu zai daidai da abin da aka yi a da. Lokacin da muke da jiha guda daya. To amma alhamdulillah ni ina gani kamar mutane suna kokari, jama'a suna kokari. Kasan muna da zaman lafiya. Inda ma suke maganan rabu da menene ba Arewa ba ne. A kudancin Najeriya ne ake irin wannan maganganun. Arewa ba wanda yake so mu rabu, ba wanda yake so a raba Najeriya fiye da yadda muka yi state guda 19 nan. Alhamdulillah kowane state yana da wani abin da zai alfahari da shi. Kwanakin nan mai mara yana maganan local government guda 17 na yau nan a kowane za a yi industry masana'anta ko masana'antu guda ɗaya-ɗaya a kowane local government guda 17 din nan. Irin wannan abubuwan yana kawo gwamnati wa jama'a, yana kawo gwamnati kusa da jama'a. Jama'a suna jin daɗin abubuwan da ake. Ɗin abin da ba su ji daɗin shi ba za su yi ƙoƙari su canza. To haka ɗin yana da kyau a ci gaba da haka.
Kamar akwai alamun talauci ne da rashin ayyukan yi suka jawo abubuwa suka tabarbare har matasa suka lalace suka koma ɗaukar makamai suna fada.
Su maganar matasan nan ba komai ba ne. Muna da matasa da yawa ne wanda suka yi ilimi. Suna da ilimi a yanzu ba su da aiki. To kuma aikin nan ba za a same shi dare ɗaya ba ko rana ɗaya ba, sai da hankali za a ci gaba da kaɗan-kaɗan za a zo yawanci mutane su samu aikin yi. Rashin samun aikin yi shi yake kawo matasa suna wasu abubuwan da bai kamata ba. Amma alhamdulillah suna yi da suna hakuri da abubuwan, kuma wanda suka yi makaranta sai karuwa yake a kullum. To ba yadda za a yi a ce kowane da ya yi karatu ya samu aikin gwamnati. Su kansu in sun gaba aikin gwamnati za su nemi hanyar da za su kula da kansu da iyalinsu. Saboda haka ni ban ga wani abin damuwa a cikin wannan ba.
A nan za mu duba matakan da majalisar sarakuna ta ɗauka a wajen wani taro da ta yi a Abuja kan haɗin kai da wanzar da salama.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban siya, camfe-camfe da tsumbace-tsumbacen.
Wazirin Katsina Alhaji Sani Lugga shi ne sakataren majalisar.
Ainihi ai an kira wannan taro ne domin sarakunan Najeriya duka, wato shugabanni na majalisun sarakuna camomi na council na jihohi 36 da kuma Abuja a tattauna matsalolin da ke faruwa a ƙasar nan, musamman wanda ya shafi matasa da rikice-rikicen da ake yi da kuma sauran abubuwa da suka shafi zaman lafiya a ƙasar nan, kamar kashe-kashe da ake yi a wajejen suka sanar da zamfara, da kuma waɗanda 'yan boko haram ke yi, da dai duk sauran ire-ire waɗannan fitinu. To kowa ya san cewa dai sarakuna suke tare da jama'a a koyaushe, don haka aka tattauna yadda za a bullo waɗannan al'amurra wanda za a ba gwamnati shawara a bata, wanda kuma sarakunan su da kansu za su aiwatar. Wannan shine makasudin taron yau.
Me za ku faɗa wa ita gwamnati don a samu zaman lafiya?
To ai shawarwari ne waɗanda aka gama tattaunawa, kamar yadda ka faɗa, muna cikin rubuta su mu kammala su. To a lokacin ne in Allah ya yarda ai za mu ba ku abubuwan da ya kamata ku sani, abin da ake kira community. Kuma kai ka san wani abin aina sirri ne tsakaninmu da hukumomi. To ai in ka kalli al'amarin zaka kalle shi da huska biyu. Huska ta farko, ba shakka kasan nan yau akwai matsi, mutane na cikin wahala, talauci yayi yawa, matasa ba aikin yi. To kaga dole ne shedan ya gita cikin waɗannan al'amurra a wannan fannin. A ɗayan fannin kuma akwai mutanen banza waɗanda komi kai musu su sai sun yi banna. Sannan akwai zarge-zarge na rashin jituwa tsakanin su kansu 'yan siyasa da ƙabilanci da kuma rikice-rikice na addini. Shi sanya na ce ma huska biyu ce. Wannan huska ai huska ce kowa ya santa. Mutane na zaune ba aikin yi, yunwa ta matsa musu, dole a samu rikici. Ɗayan kuma mutane ne waɗanda su dama rikicin shi ne cinikinsu. Don haka ni a gani na gwamnati lallai ta miƙe tsaye ta tabbatar da cewa matasa musamman da sauran jama'a sun samu ayyukan yi, an inganta zaman lafiya, kuma jama'a suna huɗuɗinsu na saye da sayarwa, masu aikin gwamnati suna yi. Muddin wa ba a ƙarfafa wannan ba, to rikice-rikice fa za su yi ta faruwa. Farkon jawabin mai alfarma sarkin musulmi shi shugaban wannan majalisa sai da ya fara gode wa sarakuna da irin haɗin kai da ake da shi yanzu, da irin yadda ake tafiya tare. Har yayi kira ga 'yan siyasa su kwaikwayi abin da sarakuna ke yi, domin yau sarakunan ƙasar nan baki ɗaya an haɗa kai, domin mu ke tare da jama'a, mu muka san irin wahalolin da suke yi fiye da 'yan siyasa. 'Yan siyasa kam suna cewa suna tare da jama'a, amma kai ka sani, kowa ya sani, sarakuna tun daga mai unguwa har dagaci har hakimi har sarki suke tare da jama'a. Wannan haɗin kai yana nan alhamdulillahi, wanda shi ne ya sa sarkin musulmi ya yi kira ga 'yan siyasa su ma su riƙa aje bambance-bambance na jam'iyyu da makamantansu, domin a samu haɗin kai da zaman lafiya a ƙasar nan. Me kake nufi da ba a zaburi ba tun da farko? Duk wata shawara da abin da ya dace da ake yi, kai ka san sarakuna na yi. An kashe sarakuna, an kashe hakimai, an kashe mai gaddai. To wannan ya nuna cewa a sarakuna na hayan suna nan tare da jama'a, kuma suna iyakar ƙoƙarinsu, domin ba su guje ma jama'ar ba. Shi ya sa da dama cikinmu suka rasa rayukansu.
Masu sauraro, ku biyo mu hakan gobe don duba wannan babi da ya zama ginshiƙi ga tarihi da zama tare tsakanin masu bambancin al'adu da ke zaune a ƙasa ɗaya ko a yanki ɗaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alkaya da na shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Duniya to sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika.
To a gaida Nasiru Adamu Alkaya, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Amina da Ubaida, ƴaƴan Abdullahi Kafinta, Bulango, jihar Jigawa. Suka ce Allah ya ji kan Idris Devi. Sai kuma saƙon ta'aziyya daga Usman Shitu Mahuta, ya ce muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga 'yan uwa da iyalai da ma ɗaukacin al'ummar ƙasar Chadi, sakamakon babban rashin da suka yi na rasuwar shugaban ƙasar Idris Devi a ranar Talata. Da fatar Allah ya ji kansa da rahama. Amin.
Sai sako daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi daga jihar Zamfara suka ce salon VOA Hausa hakika muna jajantawa ƴan uwa da iyalan mutane bakwai da suka rasa rayukansu yayin tashin wata gobara a jihar Benue da fatar Allah ya kiyaye gaba. Salam murya Amurka a yau cikin kaduwa da tausayawa muke rubuta muku wannan wasiƙa ta ta'aziyar rasuwar marigayi shugaban ƙasar Chadi Idris Deby wanda ya riga mu gidan gaskiya a ranar Talata. Muna masu roƙon mai duka ya sa mutuwarsa ta zama hutu gare shi kuma ta zamo ishara musamman ga ragowar shugabannin ƙasa da suka kwashi tsawon shekaru suna jan zaren mulkin ƙasashen su. Daga Aliyu Usman Taka lafiya da Sani mai lange-lange da dan Asabe mai fata ya wuri. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Husaini Alhaji mai gishiri Rijau. Ya ce, Salam VOA Hausa, haƙiƙa nasarar da rundunar sojan Najeriya ta samu tare da jami'an tsaron farin kaya wato DSS na tafe waɗanda ake zargi da taimakawa 'yan ta'adda, hakan wata babban nasara ce ga ƙasa gaba ɗaya. Don haka ya kamata a tsaurara bincike, duk wanda aka samu da laifi a yi masa hukunci daidai da laifinsa domin ya zama izina ga duk wani mai niyyar aikata mugun aiki irin nasa. A ƙarshe ina roƙon Allah ya ƙara tonawa miyagu asiri duk inda suke. To da fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyin.
Yanzu kuma ga nasihar azumin Ramadan.
To sunana Tijani Balaka Larawi.
Wallahi ba abin da ya kamata illa musulmi yayi kishin zuci ya tausayawa dan uwansa masu supermarket musulmai da masu kayayyakin masarufi musulmai su daure su dubi Allah ribar da suka samu ta shekara guda su gode wa Allah. Su buda wa ƴan uwa waɗanda za su yi azumi abinda ake sayarwa naira 10 in sun sai da shi 5 ba asara suka yi ba kun faduwa suka yi ba Allah ya ba su riba a baya. Su tausaya ma waɗannan bayin Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa wanda ƙarfin ikonsa yake ko ina zai ji kanku. A tausaya wa bayin Allah a dubi halin da al'umma suke ciki. A tausaya kuma a ji tsoron Allah. Sannan su shugabanni da zai shugabannin nan ba sun shiga majalisa bane ta wakilai ko ta dattawa don kare addinin musulunci. Ina magana da musulmin su ji tsoron Allah su kyautata ma waɗanda suka zaɓe su. Ɗan siyasa idan abinda don yana samun kuɗi da yawa fiye da kuɗin talaka to ya cire wani abu ya faranta ma waɗanda suka zaɓe shi. Gwamnati kuma ta yi maka kwalta ta baka ruwan sha ta siya maka magani asibiti in ta sai maka abinci kana jin yunwa ai ba laifi tai ba. Ta sai maka abinci ta baka ruwa ta sai maka lemo in ma da hali ta yi maka sutura ba ta yi laifi ba. Kuɗi na gwamnati ai kai ne gwamnatin. Ni da aka ba ni ne gwamnatin kai ma'aikaci na ne. Gwamna ma'aikaci ne mutane su ne gwamnatin. Saboda haka in an ɗauki wannan kuɗi an yi falhamdu ya yi kyau kuma Allah zai saka. Kada ka ba da zakka naira 30 naira 40 naira 100 200 a'a dunkule ka samu wani mai yawa zai wa yarsa aure mai yawa zai gyara katangar gidansa mai yawa zai je jari a kasuwa da makamantan wannan irin su ake so amma ka fara da gida.
To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Majalisar kolin sojin rukun kwariya ta nada dan margayi shugaba Idris Deby into na Chadi a matsayin shugaban rukun kwariya na kasar ta Afrika ta tsakiya. Shi kuwa Prime Minister Britania Boris Johnson ya bi sahun waɗanda ke bayyana ra'ayin amincewa da hukuncin da alƙalan Amurka suka yanke na samun tsohon jami'in 'yan sanda Derek Chauvin da laifi akan mutuwar George Floyd. Kana an ji cewar a yau Laraba ƙungiyar Tarayyar Turai ta ba da sanarwar wata yarjejeniya ta wucin gadi ta rage fitar da hayaƙi mai gurɓata muhalli a cikin mambobin ƙungiyar ƙasashen 27 da kashi 55 nan da shekarar 2030.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi.
yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.